بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخوة الإيمان، أحباب رسول الله وحراس العقيدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غشي الله تبارك وتعالى ميكوا ميكومي وندا دايكونسا كما daga nan da masa hanyar da take da tsarin mulkin sa ya kaddar haduwar mu da ku a wannan gidan radio na Liberty Birnin da Magaram, wanda zamu gabatar da wani shiri na musamman tare da babban bako Sheikh Malami Abdul Malik. Abinda makaranta zan dai Allah ba mu lada kuskuren mu, Allah madaukakin sarki gafarta mana. Tunda dai tun ranar Lahadi. Barakallahu fikum. Tun ranar Lahadi muka fara gabatar da aikace-aikace na musulunci. Mun hoto daga Radio Liberty, an gabatar da darussa a Radio Amfani, kuma ga munan mun alternative mun zo da Radio Liberty, kuma ga insha Allah gobe a Radio Al-Huda. Banda masallataiya akwai markazin da'awa Jama'atul Kitabu was Sunna, inda yake gabatar da daura a kullun tun daga ƙarshe 10 har ya zuwa kusan azhar. An gabatar darasi a Imam Malik, an gabatar darasi yanzu kan a masallacin Juma'a na tawalala. Yanzu kan muna a Radio Liberty domin mallan zai gabata mana da darasi insha Allah, sai a dan ba mu aran kunnuwa da saurare. Allah tabaraka wa ta'ala ya amfane mu da abin da zamu tattauna. Yanzu sai mu saurare gabatar da unwani daga malami, kuma sai mu har tattauna tare. Fa tafadhal mashkura, akramakallah.
Na'am. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. و متانين غارين برنين دا مغرم دا سكي سورارم أتكفر يا لاباري تا واتو ليبرتي كينن منامكو غيسوة الدين المسلمشي. Sannan muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku ta wannan kafar yaɗa labarai ɗin. Kuma yadda malam ya gabatar, an gabatar da nasihohi da wa'azuzzuka da durusa, kuma yau gashi Allah ya kawo mu a wannan wurin. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar. Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannatul firdaus al'a'la ya rabbal alamin ta kasance mu kuma mu da ku gaba daya.
Amin.
To, kamar yadda malam yayi bayani, an gabatar da durusa kuma mun zabi wani maudu'i mai muhimmanci kwarai da gaske, wato wanda mun fara shi ne a gidan radio na Alternative kenan ran Lahadi da muka shigo wannan garin. Mun tattauna akan wato wani maudu'i mai fadi wanda muka ƙara jan shi, shine maudu'i na duniyar musulmi a yau, wato qadayal alamil islami, alamil islami al-mu'asira, wasu ƙadiyoyi da mas'aloli da suka shafi duniyar musulmi a yau. Domin kamar yadda muka faɗa, ƙalubale a kowane lokaci, a kowace al'umma, a kowane zamani, a kowane yanki ana samun sa. Kuma dole ne sai an san ƙalubalen, a san kuma yadda za a tunkare shi. To, lalle mun ja wannan maudu'i a cikin mas'aloli daban-daban, kuma har mun kawo cikin ababen da ake ruguza al'umma da su. To, wannan maudu'in shi ne muka tattauna ma a yanzu nan, kuma za mu ƙara sashi da izinin Allah subhanahu wa ta'ala. Wato, idan ana son a ruguza al'umma da zamantakewarta, a hana su zaman lafiya, a sa su cikin zaman ɗarɗar, kamar da Bahaushe yake faɗa, shi ne akwai hanyoyin da ake bi. Mun tattauna akan wasu nuƙatu guda uku a yanzu kuma za mu tattauna da izinin Allah akan nukatu guda hudu.
Kenan aka muka Allah kafin mu shiga da yake yan uwa bisa kan kafar radio ba su yi darasin da muka bada a masallacin Juma'a ba.
Haka.
Sai a yi mana dan bitar kalmomi abubuwan a takaice.
Yawwa.
Abubuwan nukatun guda uku kafin mu shiga sabu.
Sai mu dora akan sabbin. Haka da fahimta. To kenan idan ana son a ruguza al'umma akwai hanyoyin da ake bi. To mun faɗi wasu guda uku daga cikin su kafin mu faɗi guda hudu din mallan ya ce ai bita shine na farko suka ce at-taqlil min sha'nil qa'id wato ai kokari a sa a cikin zukatan mutane rina shugaba jagora in an ce shugaba kuma ba ana rufin shugaban kasa kawai ba a rina shugaban kasa kuma jagora kowane iri ne a rina malami jagora ne na al'umma a rina sarakai jagorori ne na al'umma a rina director a rina minister a rina kowa sai zaman to al'umma ba mai fada a ji a cikin ta to wannan turba ce wanda yake tare da hasari kwarai da gaske domin jagora idan bai yi umurni da abin da ya saba wa shari'a ba to bai dace a saba mishi ba to sai zaman to an ce duk abin da ya fada bai da wata kima shi kanshi din bai da kima balantana abin da zai fada ko uba a sashi jagora ne a gidansa a ce a bai da izinin ya ce kaza bai da ikon yi magana a gidansa kaga shikenan tarbiyya ta lalace na biyu al-istighfaf bil muallim
kuma la ya kara mana haske da atiullahi wa atiur rasul wa ulul amri minkum wani irin karin haske kake yi mana ba su kan wannan aya
idan aka ce atiullahi shine aima Allah subhanahu wa ta'ala da wa atiur rasul kuma aima manzo sallallahu alaihi wa sallama da wa ulul amri minkum aima jagorori biyayya an ce jagora malamai sun kace su ne al-umara wal ulama jagororin mu masu mulki da kuma wato malamai to sai malamai suke cewa anan wajen Allah sai an ka kawo fi'ili an ka ce ati'u saboda yima Allah ta'a mutlaq ne ma'ana ba a buƙatar in Allah ya ce kai abu ko ka bar abu ka kuma tambayar me yasa la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun kuma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim shi ma manzo ta'a shi wa ati'ur rasul sai aka fi'il mutlaq kina ai manzo da amma wa ulil amri minkum sai aka shafi fi'ili ba a ce wa ati'u ulil amri minkum ba saboda su da'a su muqayyada ce ma'ana an dabaibaice ta wato ma'ana tana karkashin da'ar Allah da da'ar manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to amma matsalar da su turawa suke bi saboda su ruguza mu shine an ce mutun yana da liberté totale wai ma'ana liberté totale kana da izinin kai abin da kaga dama ka bar abin da kaga dama kenan da'ar Allah da da'ar manzo sallallahu alaihi wasallam da da'ar shugaba gaba ɗaya ma an watsar da ita amma su kai biyayya ga nasu tsari shi yasa dan ka shagiya kana da izinin ka shagiya dan ka yi zina kana da izinin ka yi zina amma kuma su doka su wanda suka kafa suka ce kaza kada ayi to kai biyayya kenan sai da mutu wannan shine abin da suke bukata su kai gare shi shi ko ya kamata a ce a'a akwai jagora wanda ana masa biyayya karkashin da'ar Allah da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan kenan na biyu al-istighfaf bil muallim arena jagoran malami ya an ce al-muallim mai karantarwa ba wai dole sai malamin addini ba a'a ko a makarantu na boko wanda yake karantar da kai idan baka masa biyayya ba za ka samu karatu ba domin ba zai koya ma da kyau ba idan akwai rigima ta kaure tsakaninka da wanda yake koya maka to ai ba yanzu ba zancan koyo akai ba zancan kwantar da rigima ake yi sana'a zancan
koyo
Allahu akbar to sai kuma abu na uku shine wato tafkikul usar ayi kokari a rarraba hankulan fami ya zama to mutanen da suke cikin family dai hankalin su ba dai yake ba wanda kuma wannan za a fara ne tsakanin mata da miji a ce mace tana da izinin ta yi abinda ta ga dama ta je inda take so ba sai ta tambayi mijinta ba kenan sai zama to miji bai da iko akan matarsa balantana ƴaƴan da za ta haifa to su kuma in sun tashi a tarwatse shikenan to kenan in duk gida ya tarwatse ai al'umma ta tarwatse ba a buƙatar yanzu wani abin da ya sama to waɗannan hanyoyi ne da ake bi na duguza kowace irin al'umma domin da zarar an rena shugaba kenan babu umurnin da za a bi da zarar an rena malami babu karatu babu na addinin babu na bokon sannan kuma da zarar an sa rigima tsakanin mata da miji ba gidan da za a zama lafiya kenan shikenan al'umma an ƙara ruguzata to wannan yana daga cikin hanyoyin da ake bi a yada irin waɗannan aƙidu na liberté totale liberté totale mutun ya abin da ya ga dama alhali su kasashen su
akwai
wannan
akwai kaidi
tunda idan muka duba a kasashen su akwai gidan kasu a kasashen su akwai dokoki sannan ko a tsari na duniya ma hatta da abin da bai da kyau akwai shugaban shi kaga yanzu misali akwai sarkin ƴan kasu akwai sarkin ƴan kwaya a daba ma akwai shugaba
kware
ƴan fashi ma suna da shugaba
kware
barayi ma suna da shugaba amma sai aka ce a gida babu shugaba
lallai akwai duka da warwara
ka gani kaga hankali ba zai karbi wannan ba
kware
idan ya zama to hatta da caca akwai uban ƴan caca kartaki gidan karuwai akwai magajiya ita ce shugaban su to ya za ai a ce a gida inda ake son a gida al'umma ta gobe kuma babu shugaba kaga al-aqlus salim dai ya kamar haka hankali wanda yake hankali ne ingantacce lafiyayye hankali ba zai karbi wannan ba to wannan hanyoyi ne da ake bi don saboda a sa al'umma ta koma baya tunda in babu ilimi babu zancin ci gaba in babu jagoranci babu zancin ci gaba in ba a saurara ma mahaifi da mahaifiya a cikin gida babu tarbiyya to kina ina al'umma babu ta ta ruguje to wannan dole kira ne muke yi ga al'ummomin mu san inda muka sa ma gaba domin rashin da'a baya haifar da alkhairi duk waɗannan yaƙe-yaƙen da muke gani asalin su rashin biyayya ne ga jagorori rashin biyayya ne ga malamai waɗanda suke son yin ilimi na addini an ce ba san komai ba jagora an ce shi ba kowa bane a je a dauki makami a kashe shi sannan kuma iyaye an ce su ba komai bane
kuma ga musallai nan da yawa a duniya
matalla yanzu in ka dubi duk kasashen da suke rikicewa da wannan ne ake bi an dauki makami an baka an ce kakka saurare kowa ka je ka kashe mutane suna sallah kuma kai wai jihadi za ka yi to wannan wani jihadi ne
ai iyakar imani kenan ka tarra mutane masallaci
na sallah kuma sallar asuba fa akar baka Allah wanda ba kowa yake samun ta ba sai mai karfin imani amma azo a buɗa mutum ta yana Allahu akbar shi ma wanda zai ce Allahu akbar yace yayi jihadi amma wanda ya bashi makaman nan fa kafiri ne wanda ya bashi kudaden da yake gudanar da aikin shi kafiri ne wanda yake bashi labarai kafiri ne wanda yake bashi yake samun mishi hanyoyi da yake samun abinci yana yin wannan binnan kafiri ne shi bai kashe wanda ya bashi makaman ba da kudin da labaran amma yana kashe waɗanda suke kalmar shahada suke yin sallah to kaga wannan ashe hanyoyi ne na gurbatar da al'umma dole na mu tashi tsaye irin waɗannan ababen mu karantar da al'ummu su fahimci inda aka dosa saboda kada a yi amfani da matasa don a ruguza al'umma gobe
sai mu ce to ina mahuta
mafuta na farko shine mu dawo ga da'a da'an nan kuma mu yi da'a ga Allah mu yi da'a ga manzo sallallahu alaihi wasallam ga alqur'ani yana tare da mu ga sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wadda ta inganta tana tare da mu ga malamai waɗanda suke nagari waɗanda sun yi karatun kuma tabbas suna kwatanta gaskiya tsakanin su da Allah gurgurdan iko don ba malamai ba masumai bane amma suna kwatanta gaskiya to idan za a saurari shawarwarin su a saurari shawarwarin iyaye domin matashi matsalar da yake fama da ita zaka ga yafi daukar maganar abokanansa ko mace tafi daukar maganar abokananta da mi da maganar iyaye sai tana sa wasu tsammanin abokananta sun fi kima kuma sun fi son ta da iyayenta to kaga wannan kuskuren mutukar ba a gyara shi ba ba za a ga ba zai haifi mana da mai ido ba matashi ya bata saurarin mahaifiyarta yoshi za ta fita an hana ta ta yi sa ta fita koko ta kai inda za ta fita ma ta ce ita ba wanda sai hana ta ƙarshe sai ta cikin shege lokacin nan ta fada cikin tarko kuma tarkon da ba yadda za a yi ta fita ta koma ta yi kokarin ko ta kashe yaron ko ta je ta ajiye shi akan hanya kaga yanzu dai ƙarshe ne rayuwar ta lalace to irin haka da mutum ko waje ko Bahaushe yana cewa kowa an bai ji bari ba
ya ji oho
kenan idan kana da hankali waɗansu ababen ko da ma mai zuwa misali ba mu ajizan can da soshi abin nan an yi shi a wasu ƙasashe ba a ci nasara ba to mu me yasa za mu aikata shi
ba buƙatar haka
wani malami a ƙasar Saudiya yana khutba irin waɗannan matsalolin suke faruwa ina masallacin Makka a wannan lokaci mun je karatu a ma'ahad al-ali na Rabitul Alim al-Islami majalisar malamai da take ta duniya akwai ma'ahad gare ta yake ce ma ƴan Saudiya kunu mu'tabirin qabla an takunu ibra
Allahu akbar
ku kasance mu'tabirin masu ɗaukar darasi ga abin da ya faru ga waɗansu mutane ko waɗansu al'ummomi qabla an takunu ibra kafin ku kasance ku ne za a ɗaukar darasi gare ku kafin ku tada yaƙi a ƙasashen ku ko ku je ku kashe ku tada rikicin da ba a san iyakarsa ba to ku kalli waɗanda suka tada wannan abin a kasashen su bai haifa musu da alkhairi ba. An ruguza ƙasar Iraki, an ruguza ƙasar Syria, an ruguza ƙasar Sudan, an ruguza ƙasar Libya. Duk waɗannan misalai ne kuma da kasashe da dama. Turawan ma da suke ganin suke tsara ma duniya abin da take bi ga Ukraine nan tana cikin tashin hankali da ita da Russia, Turai tana turowa makamai, America tana turowa makamai, su kansu ba su zauna lafiya ba. Me ya amfanin wannan? An yi yakin duniya na ɗai, ƙarshe dole sai an ga dawo teburin sulhu. An yi yakin duniya na biyu, teburin sulhu. Ashe wannan yana nuna mana cewa abinda zaman lafiya bai kawo ba, tashin hankali da hatsaniya.
Kenan dai a fifita sulhu ma akan komai.
Dole. Domin ko ba a yi sulhun ba ƙarshen aka tashi hankali sai an dawo mishi, to me ya amfani kuma a yi kewaye kewaye sannan kuma a dawo? To a zamana nan mana, to wannan muna kira zuwa ga al'ummominmu da matasanmu su san abin da ake nufi da su. Baka da wata ƙasa da tafi wannan, idan aka ruguza ta yanzu kana kasuwanci ka sabo abinci, sai an koma yanzu in rikici ya tashi a kai ka cikin bukka ta tubaturi a rinka jeho abinci ta jirgin sama, yunwa ma ta kashe ka ta ima. To kaga ai in kana da hankali da ka jawo maka wannan bala'i ya kare ka zaman ka. To wannan shine abin da muke kira zuwa ga ƴan uwa, kuma matsalolin da muka tattauna akan su duk da ke can awa ɗaya ne an samu an dan fayyace bayani. Shi yasa muka yi shimfiɗa don saboda wani ya ji darasin kamar yana da alaka da darasin da ya kamata. To yanzu sai mu dawo zuwa ga wasu nukta guda hudu waɗanda su ma hanyoyi ne waɗanda ake bi na ruguza al'umma. Amma farko za a gansu kamar abu ne mai kyau. To amma in ba a san yadda ake amfani da su ba, domin su ba sharri bane zalla, su waɗancan sharri ne, rashin biyayya sharri ne, in dai ba kai biyayya cikin alkhairi ba. To shi ko wannan farkonsa yana da janibi na alkhairi, amma sai a sarrafa shi, a canza masa fuska, sai ya shiga burtu, sai ya zamanto sharri gare ka. Shi ne ana kiran su ar-rawabitul arba'a. Ar-rawabita jam'i ne na rabita, rabita kuma ismul fa'il ne na fi'ili na rabata, shi ne abu an kulla shi, abinda yake haɗawa. Al-arba'a guda hudu, duka mutanen duniya gaba ɗaya waɗannan ababen guda hudu su suke haɗa su. Ko a samu hudu, ko a samu uku, ko a samu biyu, ko a samu ɗaya.
Shi dai sai an samu wani abu.
Ba yadda za a yi a samu ɗan adam ko wanda ya mutu ya wuce, ko wanda yake yanzu kana rayu tare da shi, ko wanda zai zo baya, a ce waɗannan ababen guda hudu ɗaya daga cikin su bai haɗa ku ba, ba zai taɓa yiwuwa ba.
Allahu akbar.
Ya kamata mu
san lallai akwai buƙata. Kware da gaske.
Ko ba haka ba?
Kware da gaske.
To abu na farko shine al-ard. Ƙasa. Shine ake kira al-iqlim. Yanki. Shine ake kira ad-daula. Ƙasa ko fiye. Shi ne ake kira aljinsiya, nationality, al'ard. Ya za mu yi mu gane wannan? Asalin ɗan adam ma halitta shi daga ƙasa ne. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna masala Isa inda Allah ka masali Adam, khalaqahu min turab. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'thi fa inna khalaqanakum min turab.
منها خلقناكم
وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى.
الله أكبر.
تو أنا نسي من يهترى دمي أكو شبه دعك كومنا. أنت أنها لتي النبي آدم ولا كسا. كم أنت يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. تو أمامو أي مرة كسا أكاري تيمو. مو ده دعو مني أكاري تيمو.
هكا.
نن أبين دعك نفي فإنا خلقنا أصلكم من تراب.
الله أكبر.
الله أكبر. تعلم إلمي سي يهترى.
كم أنا تبتو حسكي.
تبتو حسكي أصلين كو أكاري تارة كسا.
وارد بسكي.
شيء سواني شاعر يكي تيوا خلقت من التراب فصرت شخصا تعلمت الفصاحة في الخطاب وعدت إلى التراب فصرت فيه كأني ما خلقت من التراب.
الله أكبر.
خلقت من التراب أنا لتيري لك كسا فصرت شخصا سيقالينا كسا نشيد أنا أدم ويموتي يتشتو تعلمت الفصاحة في الخطاب سينكو يقري واتكين زنتي فصاحة أتكين زنتي وعدت إلى التراب سينكوما أتكين كسا an gane ko fasirtu fihi sai koma cikin kasar ne koma kasa. Yace sai gashi ana mamaki ka anni ma khuliqtu min at-turab kamar dai bar kasa aka halice ne ba. To kenan ashe dan adam yana da tasiri da kasa wadda aka halice shi da ita, sai ya samu abinda ke hada shi da dan adam daga cikin waɗannan ababen guda hudu ita ce kasa. Yanzu mu dauki misali nan kasar Niger tun da Niger muke.
Aina.
muna da kabilu daban-daban akwai bari-bari akwai fulani akwai hausawa akwai zabarmawa akwai
larabawa
akwai gurmawa akwai buzaye ko ba haka nan bane duk dai waɗannan kabilun gaba ɗaya mu yi hada su nationality Nigerian Niger ta hada su in an wuce ƙasa din za a koma zuwa ga jaha in an wuce jaha a koma zuwa ga gari ko ƙauye a koma zuwa ga unguwa a takaice dai ƙasa tana hada mutane ga abin da yake hada su na dai kenan ar-rabitu thani abu na biyu shine suke kira addam jini ko kuma al-qabila ko kuma al-usra jini yana hada mutane ko kuma a ce waɗancan ƴan kabila kaza ne ko jini kaza ne tunda kabila wani lokacin za a samu kabila ɗaya tayi auratayya wani lokacin za a samu a'a kabilu ne daban-daban suka yi aure kenan sai zaman to kabila bata hada su ba amma jini ya hada su family ta hada su to wannan rabit kin kuma shi ma yana hada mutane domin akwai auratayya tsakanin kabilu zaka iske wani mahaifin shi cikin kabila kaza mahaifin shi cikin kabila kaza bal ma kakakin nan su ma haka suke sai kai iske mutun ya hada kaka kala daban-daban kala hudu muna fahimtar wannan
haka
to wannan kuma haka Allah ya kaddara a samu alaka ta at-tanasul haifar wato ta haihuwa Allah subhanahu wataala yake cewa huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih falamma athqalat da'awa Allah rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minash shakirin kaga asalin mu daga annabi Adam miji aka halitta masa matarsa daga hakarkarin sa na hagu mafi wato makora kenan mun na sama wanda shine mafi karkata haka kuma dabi'an mace a karkace take dole a tafi da ita a haka sannan ta hanyar haifayya ake samun mutane abu na gaba ar-rabit ath-thalith na uku
wannan matsalar ta hanyar haifayya akan samun mutane akwai waɗansu da'awa da ke akwai musamman ƙasashen mu na Afirka
na'am
cewa kar ku aihu ku yawa ya ku riya dokan nauyin ku waɗansu bayani ake yi ma ƙara haske akai
wannan yana da alaka da abin da suke kira a Faransanci dividend demographic shi wannan kamar wanda wata matsala ce daga wata siyasa ce ana kiranta siyasatu wato as-saytara al-kamila kamar ana son a mamaye ka ana son a jagorance ka a tankwara ka a lankwasa ka a fi karfin ka a juya ka irin yadda ake so to wannan tsari ne wanda su turawa sun fahimci haka a lokacin da turawa suka yi mulkin mallaka turai ta kai kusan kamar yadda masana suke cewa mutum kusan 400,000 Afrika kuma wannan lokaci da bata wuce mutum 100,000 ba ko 100,000 da wani abu almuhimu dai sun fi mu yawa to turawa sun adama kansu tsari na tattalin arziki mai basu wahala domin suna da aqidar cewa yawan mutane yana hana a samu arziki to shikenan akwai wani bature a kasar fada ne kuma masani ne tattalin arziki a kasar Ingila ana kiran shi Thomas Malthus shine kawo cewa mutane za su yi yawa idan suka yi yawa ƙasa ma ba za ta iya ɗaukar nauyin su ba yake cewa kamar kaza ce da zakara a sa su cikin akurki yau suna haihuwa gobe jibiga ta ƴaƴa za su yi akurki nan ba zai ɗauke su ba kenan kan mu zo mu cika duniya da duniya ba za ta ɗauke mu ba
a tunaninsu
ai waɗanda suke kawo wannan tunanin ba sa kawo cewa shi Thomas Malthus ya yi bayanin wannan na biyu sai suke cewa to ai a wannan lokaci a Ingila alkamar da ake noma ba ta isar mutanen Ingila na wannan lokaci sai ce to kenan za a kai inda abinci ma mutane ba za su samu ba za su mutu da yunwa to su turawa yanzu Afrika ta fara fin su yawa nesa ba kusa ba ta fi su faɗin ƙasa nesa ba kusa ba ta fi su arziki na ma'adanai nesa ba kusa ba su kuma da arzikin mu suka dogara
an cima wannan hayaniyar da take kai kawo a Niger duk wannan shine sirri
yana daga ciki manya-manyan dalilai to a nan me yasa suke cewa kada a yi yawa saboda za mu ɗauko tarihin wannan matsala tun daga zamanin Fir'auna bari mu aje su su turawan ba Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul qasas yake cewa inna fir'auna في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم سألتي يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين تو siyasa da muke so mu bayani akan da siyasa suna da yawa a cikin karshen wannan aya Allah ya nuna Fir'auna yayi babake ne a bayan kasa ma'ana dictator kenan dan kama kariya ne waja'ala ahlaha shi'an ya sanya jama'atta jama'a kungiyoyi daban-daban wannan shine diviser pour régner ko diviser pour mieux régner divide and rule karaba hankulan al'ummi in kada son ka jagorance su kenan wadanda duk wadannan siyasoshin Fir'auna ya amfani da su sai Allah yace yastad'ifu ta'ifatan minhum jumla ce ta aliliya me yasa yayi wannan li yastad'ifu ta'ifatan minhum dan saboda ya raunana wata jama'a daga cikin su sai Allah ce to yuzabbihu abna'ahum yana yanka ƴaƴan su maza su sauran al'ummin wa yastahyi nisa'ahum yana barin ƴaƴan su mata a raye kaga fir'auna ya bi siyasar rage bani Isra'ila a cikin al'ummarsa dan kada su zamanto barazana gare shi a gobe tunda ya fahimci al'umma ce mai hangin nesa mai neman yanci kenan ku barazana ce gare shi to kuma bai yanka mata da maza ba sai ya yanka maza saboda su ne idan suka girma za su yi yaki mace sai dai ta yi bauta kuma in sun ga mai kyau su hada da ƴaƴan su kuma in ta haifi ƴaƴan a cikin al'ummar su to sun zan ƴaƴan su ba ƴaƴan wancan al'umma ba muna fahimtar wannan to kenan ashe shi yasa idan ana son a hana al'umma ta yi ƙarfi dole sai an hana ta yawa mu dauki misali don saboda karshe-karshen da ake yi muna za mu bada misali waɗanda su shahidai ga su ana ganin su yau kasar da tafi kowace karfin tattalin arziki a Afrika ita ce kasar Najeriya kuma ita ce kasar da tafi kowace kasa yawan al'umma
kware da gaske
to in ma baka yarda da ayar alqur'ani ba baka yarda da hadisi ba
ga waqi'a
to ga waqi'a ka kare ta muna wannan yau kowa ya san cana a duniya ba wai a Afrika ba duk duniya cana tafi kowace kasa yawan al'umma kuma a yau cana tafi kowace kasa karfin tattalin arziki
kenan da yawa
yake kawo talauci da bai dace tana ta kawo mu abinci ba kenan mushkilan mu inda take shine arzikin kasashen mu ba a bar mu amfana da shi ba bamu gyara aikin mu ba bamu gyara tattalin ilimi bamu yi tattalin ilimin mu ba yadda zai kai mu ga kere-kere an koya mana turanci ne da ka'idodin ilimin mu ka kere-kere amma ba mu kere komai wannan shine illan mu domin China da take da kwararren mutum biliyan 2 Niger tana da mutum miliyan 20 miliyan 20 sai an buga su so 100 sannan za su bada biliyan 2 ya za a yi wanda ya lumka ka so 100 kuma ya baka abinci
kuma haka ake tafiya
to haka ake tafiya India kasa ce wadda ita ma yanzu tana da yawa ta fi mutum biliyan wani abu biliyan 1 fiye da mutum 2000 kuma tana cikin power a duniya Pakistan tana da miliyoyin mutane ita matana cikin fawa a duniya to da yawa ne ke sawar al'umma a ce ta yi talauci ko bata ci gaba da waɗannan kasashen ba su ci gaba a duniya ba na fata ana fahimta ta to amma turawa sun fahimci wani abu kamar yanzu misali mun ka ɗauki ingila uwar mamaya uwar mulkin mallaka domin ita ce ta yi ma amerika mulkin mallaka da amerika karkashin ingila take ita ta yi ma australia mulkin mallaka ita ta yi ma ƙasar canada mulkin mallaka ita ta yi ma China mulkin mallaka, Pakistan mulkin mallaka, ga sunan dai kasashen duniya, na Afrika ga sunan irin su Ghana, irin su Najeriya. To, har suna alfahari da cewa rana ta Allah ba za ta fito ba ta faɗi sai bisa ga mulkin su. Domin gabashin duniya tana suke mulkin su. America ita ke mulkin su yammacin duniya. Kenan in rana ta fito daga gabashin duniya sai ta faɗi cikin karkashin mulkin su. Ina fata ana fahimta ta. To, yanzu waɗannan turawan da suka mallaki duniya sai lamari ya hora lalacewa gare su sun yi mata da mulkin mallaka yau tana ta yi yawan da ba makaman da za a iya zuwa a hallaka su a kare da su sun yi ma Pakistan mulkin mallaka ta yi yawan da babu makaman da za su iya hallaka su sun yi ma India mulkin mallaka yau ta yi yawan da babu makaman da za su iya hallaka su gabashin duniya ya fara buwaye su to yanzu akwai bayi guda biyu da suka yi saura na farko kasashen larabawa na biyu yan afrika idan Afrika ta yi yawan China ko ta wuce China yawa, Larabawa suka yi yawan China ko suka wuce China yawa, ya za a yi a mallake su a juyar da su. To wannan shine sirrin da suke boyewa karkashin wannan. Kuma wannan dalilai muka kawo, mutum ya auna ya duba ya gani. Kada mu ba wai muna son mu yi jayayya ne da wani ba, a muna son mu kawo dalilai ne. Kenan kuma yawa yana sawar mu bukaci arzikin mu. Domin idan ba mu da yawa a can da yanzu Niger in muka dauki a zamanin 1960 zamanin juri. Lokacin da ma aka fara haƙo Rini, ina ran mutane da Rini. Musu yi lokal ba, musu karanta boko ba. Abinda a Iranium Niger Allah shi ruwa ayi haci da dawa da kwaki.
Shine wa Iranium.
Dan nan da sun cika rumbun su ka sai da Iranium ko kakka sai da Iranium nan can kai yadda ma. Iyaka su ci gaba da sallar su suna jiran malakul mauti.
Allahu akbar.
To yanzu kun sa an sa yara boko. Sun je sun yi lokal. Da mai certificate sai ya zama minister a Niger. Yanzu har mai doctora ya an shoma shi. Dubban waɗannan matasan da suka dandana dadin rayuwar da kuka sa aka koya musu. Sun iya shan taba, sun san dadin lemu. Yanzu ma lemu ba sa iya shan wanga lemu a ce a ba su su sha, sai an macece. Bayan an mace sai an ba su wata wani dan tiyo, wani dan tsinke wani, sai suna. Yanzu irin wanga da ka cewa ya zauna bai samun kuɗi ya fi baturen faransa sun jin dadin rayuwa, kuma ka ce mai irin wannan rayuwa abin da ba zai yi ba. To wannan ya kamata mu fahimci shi da kyau. Abu na gaba cikin ar-rawabit bayan na ta fuskar haihuwa, abin da ke hada mutane, sai kuma wato al-maslaha, abin da ake kira entiri. Entiri kuma misali kamar kasuwanci. Yanzu wata ƙasa, dan wata ƙasa zai yi wata ƙasa ya yi kasuwanci. Dan Niger yanzu zai je China, tana ga wajen China cin, amma sai ya je da kuɗi. Addinin shi da dan China ba ɗaya ba. Yankin su ba ɗaya ba, fatar su ba ɗaya ba, yaren su ba ɗaya ba, amma sai ya bashi kuɗi muraran na ƙadan. Shi kuma ɗan China ya bashi kaya na ƙadan a hannu da hannu kenan. To kenan kaga maslaha tana hada al'ummomi. Ko da kuma ba ƙabila su ɗaya ba, ba yaren su ɗaya ba, ba ƙasa su ɗaya ba, ba addinin su ɗaya ba, ba fatar su ɗaya ba, ba yankin da ma suke rayuwa na nahiya ɗaya ba, wannan yana Asia ko Aziya, wannan yana Afrika. To wannan kenan kaga ar-rabitu thalith kenan. Abu na uku, na hudu, ar-rabitu rabi', sai al-aqida ko al-i'tiqad, abinda mutum ya kudurta yayi imani da shi. In muka ce aqida ba sai ta musulunci ba, kristocin duniya gaba ɗaya mai hada su.
Aqida.
Aqida kristanci. Musulmin duniya gaba ɗai mu ya hada su.
Aqida.
Aqida. Yahudawan duniya mu ya hada su.
Aqida.
To duk wata aqida tana hada masu ita wuri ɗaya.
An ka kalli fagen aqida babu hudud.
Babu hudud. Ma'ana ba ruwanta da ƙasa, ba ruwanta da kabila, ba ruwanta da yare, ba ruwanta da launi.
Haka aqida addinin musulunci,
haka aqida
da sauran aqidu,
da sauran aqidu. To anan kenan duk duniya gaba ɗaya kaf, ba yadda za a yi a samu wani mutum wanda ababen nan hudu gaba ɗaya ba ɗaya daga cikin su wanda ya hada ku, bai yiwuwa a ce wannan mutumin yanki bai hada ku ba, al-ard ƙasa ba ta hada ku ba, a ce kuma wannan mutumin jini bai hada ku ba ko kabila, wannan mutumin maslaha ba ta hada ku ba, wannan mutumin aqida ba ta hada ku ba, babu shi, bai yiwuwa. Dole sai an samu ɗaya daga cikin waɗannan ababen guda hudu.
To tunda dan adam dole da yana buƙatar a ɗan uwan shi dan adam domin rayuwa,
na'am,
to yaya kamata a ce ya dace, yaya kamata a ce ya gudanar da rayuwarsa, ko wata irin alaka zai da sauran ƴan uwansa?
Yawwa, to waɗannan ababen idan aka kyautata amfani da su, idan aka kyautata amfani da su, aka tsara su domin cikinsu wanne ne kamata ya zama to na farko, wanne ne kamata ya zama to na biyu, wanne ne kamata ya zama to na uku, wanne ne kamata ya zama to na huɗu?
Muna buƙatar shi
dori. Wanne ne kamata da ya zama to jagora cikin waɗannan misali? sannan ya za a amfana da su
gaba daya
domin silahun zu haddaini makami ne mai baki biyu in an yi amfani da shi ta wurin da ya dace sai ya amfani kada da yuka kana da rago sai kai mi sai ka yanka shi in kai yanka shi zaka ci mi
na'am
to in ka taka maka kai yukawa
zaka shiga
to kamar haka ne wadannan ababen idan muka kyautata amfani da su sai su amfane mu ta yaya za mu kyautata amfani da su mu jera su idan kuma muka ki amfani da su ta yadda zace sai su ruguza mu dama shine da sai mu hanyoyin da ake bi ake ruguza al'umma abu na farko da kamata ya jagoranci dan adam mu a musulunci shine aqidar shi
malam ko zai bayyana ma dan dalilai haka
yanzu ku domin ita aqida tana sawar mutane su zaman to ɗan uwar juna Allah ya ce innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu bayna akhawaykum
Allahu akbar
duk musulmin duniya dan uwanka ne indai musulmi ne kaga ashe ya kulla ƴan uwantaka shi yasa da al-muhajirun da al-ansar mutanen makkah suka yi hijira sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam suka zo madina sai manzo alaihi sallam aha bainal muhajirin wal ansar sun zan ƴan uwan juna sun zan tsintsiya madaurin ki daya da su ake tafiya in aka ce za a je wajen yin addini musulunci aiki gaba da suke tafiya
Allahu akbar Allahu akbar
mun fahimci wannan to kaga ashe abinda ya kamata mu fahimta aqida tana hada mutane su zuci tsiya madaurin ki dai idan musiba ta samu wadansu kasashen musulmai ba dariya za mu yi ba za mu ji bakin ciki za mu yi musu addu'a in ma muna da abin da za mu taimaka na dukiya ko abinda ya kamata haka za mu yi
akan makallawan ya tattauna mun wata magana ta Sheikh Muhammad Salo Fawzani a cikin litan sa alwala wal bara
na'am
yajfa almu'minuna ikhwatan fi ad-din wa fi al-aqida
na'am
mahama taba'adat ansabuhum wa azmanuhum wa awtanuhum
tabbas wannan magana haka take
Allahu akbar
domin har waɗanda suka mutu dan da anka ce al-azman nan har waɗanda suka mutu domin
ai shi ya kama mu wajen addu'a ba mu takaita musulmin nan yanzu rabbana fil lana
wa li ikhwanina alladhina sabaquna
bil iman
kuma cikin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya منهم
والأموات الله أكبر
بل ونن شيك هذا علاقة باويك سكان متري با باوي سكان كارنكم متتود رأيوا حتى دهالتون دكيم سما
الله أكبر
الذين يحملون الأرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا
الله أكبر
سني
الله أكبر bani kenan
to kenan
malam akwai bukatar kawo haske da yaran Hausa da mun ƴan uwa masu
tsare to mala'ikun da alladhina yahmiluna al-arsha inji Allah mala'ikun da suke yahmiluna al-arsha suke dauke da al-arshin Allah an ce sahu takwas ne ko mala'iki takwas amma dai Allah ya ce wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya samaniya tunkin nan sufufun samaniya koko adaduhum samaniya dai magana ce ta malamai almuhimmu sahu takwas mala'iki takwas su dai yahmiluna al-arsha wa man hawlahu da wadansu suke kewaye da su yusabbihuna bihamdi rabbihim suna tasbihi da godiya Allah ويستغفر ويؤمنون به sun yi imani da Allah to kuma wayastaghfiruna lil ladina amanu suna da musu imani gafara me yasa suke da musu gafara saboda imani su kuma su ba suna da imani
Allahu akbar kaga abin da ya hada mu da su imani
to shi ake son mutane su fahimci inda suka tsaye da abin ba daga nan ya tsaya ba
Allahu akbar
idan da za a samu ɗan uwantaka ta imani ta gaskiya waɗannan wahalhalun da muke cikin su yanzu ba mu cikin su
wallahi Allah
na kashe junan naima junanmu wato illoli masu yawa dare da rana musulmi na so ya ruguza shi abin da yake fata har ma musulmi zai iya taimaka ma dan uwan musulmi ya ruguza kafiri da ke taimaka ma kafiri ya ruguza dan uwan musulmi
kuma ga Allah na ta innamal mu'minuna
ikhwa to ina wannan ukhuwa take to kaga wannan yana da kyau mu fahimci wannan shi yasa a musulunci aqida ita ce farko
Sheikh Malim Abdulrahman awwal ma yajibu ala al-mukallaf
tashihu imani
wan irin haske kuji kare ban wannan nuktar tana da muhimmanci domin musamman kasashen nan namu muna karatun suru ake ja ku karatun zaure wannan kuma sunan littattafai na warko
na'am
wajen karatu
na'am
ga abin da yake fada haske
shine ka ingantar da imaninka domin imani yana buƙatar ka san menene ya ake yin imanin ba dan da yawan musulmi mushkilan mu ba musulmi sun bi imani ba da yawan abubuwan musulunci ba da ake ganin mun iya su ba mun iya ba tun daga kalmar shahada bari mu dauko ta da ita ake shiga musulunci mutun da yanzu ma musulmi ya kalmar shahada sai kaji mutun ya ce la ilaha illallah muhammadar rasulullah misali to yanzu kaddarta wai wani yana so ya shiga musulunci kai na da ka sashi ya shiga musulunci wa ka koya mai da ake shiga musulunci
a wadannan lafazan
la ilaha wani ce la ilaha wani ce la ilaha illallah muhammadar rasulullah to ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kake ba sallallahu sallallahu amma mutun sallallahu kake ba ko salatu annabi kake ba astaghfirullah da kike nan gafara suka ce astaghfirullah to musulmi yanzu al'umma da take bukatar wannan wani mutum zai zo ya ce a mutane ai ta kashe su kaza kaza kai ka tsaya maka koyon mutane musulunci
kware gaskiya
mun fahimci wannan to kenan kaga ashe imani shi an fahimci imani na gaskiya rukunnan imani guda shidda ne Allah ya faɗe su a cikin alqur'ani amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi sannan kuma na shidda Allah ya faɗa inna kullu shay'in khalaqnahu biqadar wa khalaqa kullu shay'in faqaddarahu taqdira kai imani da Allah da mala'ikun Allah da littafan Allah da manzannin Allah da ranar karshe da kuma kaddara ta alkhairi ko ta sharri sannan imanin nan yana ta'arifi a wajen ahli sunna al-iman i'tiqad bil jinan ka qudrata a cikin zuciyarka ita ce al-jinan wa qawlun ko wa nutqun bil lisan kai furci da harshen ka faɗa wa amalun bil arkan kuma kai aiki da rukunnai ba anana annufin gabban ka rukunnan jikin ka kenan yazidu bit ta'at imani yana karuwa idan ana aikata da'a shi yasa imamu al-bukhari babi akan wannan kuma ayoyi suka tabbatar da wannan innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatkum imana
Allahu akbar
huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imana ma'a imanihim
Allahu
wal ladhina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwa kaga cewa imani bai karuwa ba gaskiya bane
gaskiya
idan kafirci na karuwa ya ragu to me zai hana musulmi imani shi bai karuwa ya ragu
Allahu
sannan kuma wa yanqusu bil ma'asi imani yana raguwa idan ana saba ma Allah
yanzu mun gano a cikin wadannan rabit kin guda hudu
na'am
wanda yake ala darajatul ula al iman billah
yawwa
aqida
aqida za a gabatarwa to abinda in ba a gabatar da aqida ba domin in an ka gabatar da aqida wadannan abubuwan duka za su zo cikin sauki zaka fifita addinin ka akan dan kabilar ka in ba musulmi bane amma zaka bashi haƙin shi wa atidul qurba haqqahu zaka fifita addinin ka akan kafirci wanda ƙasar ka ta shar'anta zaka fifita addinin ka akan maslahar ka ta duniya
Allahu akbar an ka kunuro yanzu daga ga addini sahun mu daya amma wata maslaha ta duniya ko wani mas'alar kabila
yanzu kasashen musulmi da suke yaki kowa na Allahu akbar Allahu akbar
sai kas gane wani tafsiri zaka yi ana la ilaha illa Allah
to wannan shine to da zaran an fifita wadannan uku ko dai daga cikin su akan aqida da addini zancen samun zaman lafiya bai taso ba za a ruguza al'umma ne domin waɗannan abubuwan fifita su akan addinin musulunci da aqida jahiliya ce kaga larabawa suna alfahari da jini da kabila kafin zuwa addinin musulunci har wani daga cikin su yake cewa wa hal ana illa min huzayyata ni fa ba wani mutum ne bane wani illa wanda ya fito daga cikin kabila ta huzayya
yana kuzuzu ta kabilar
shi Abdullah yace to ku saurara ku ji fa fa in gawat gawaitu in wa kabila ta guzayya ta halaka ni wannan halaka wa in tarshudul guzayyatu arshudi in guzayya ta kama hanyar shari'a ni zan shari'a ba ruwa na ni kabila ta nake kallo in sun ka ce we ni ba zan ce we
kenan shi ma wannan shi kabila
Abdullah shi yasa da yawan mutane za ka rena su in aka zo ga abinda kabila su take so na rashin gaskiya ga abinda addini yace sai su watsar da addini su yi abinda kabila su tace amma radda kuma wani shi kabila shi ta yi abinda bai dace ba sai su ce a jawo mata ayoyi wannan kabila ta bi addini saboda abin zai gyara maslahar su kaga wannan shike sawar addini sai an gane ɗan uwantakan ba ta gaskiya ba
gaskiya
sha'iri yake cewa yana sifanta rayuwar larabawa kafin zuwan addinin musulunci la yasaluna akhahum hina yandubuhum fi na'ibati ala ma qala burhana a sun kasance la yasaluna akhahum ba su tambaye dan uwansu hina yandubuhum lokacin da ya kira su ya daga murya ya ce a bani hannu fi na'ibati a lokacin da musiba ta zo alama qala akan abin da ya fada burhanan kinan la yasaluna burhanan ba su tambaye shi hujja da ya ce kaiwa an kamin hari ba su tambaye shi mi kai
sai an kama shi dauki an kare tukun daga baya amma tambaye
sai a tambaye mi za a yi kinan kaga kenan yanzu nan an fifita jinsi da yare da kabila akan addini kenan kolin dincin ci gaba da samun zaman lafiya bai kuta so ba wannan dole sai an yaki wannan ake samun ci gaba kafiri ne ko ce kabila kafiri ne in mun ka dubi sahabban annabi Muhammad
sallallahu
alaihi wa sallam suka hijira daga Makka zuwa Madina yakin Uhud da an kai da yakin Badar ma da dan Makka da dan Makka aka buga cikin su akwai ƴan Makka akwai ƴan Madina to da dan Makka aka fara bugawa wani wa farkon masu kowani sai ce a fiddo mai dan family din sa
wai me hikimar haka
hikimar saboda darasi ne a nuna maka aqida tana gaban komai waɗannan mutanen Allah ya ce ulaika humus sadiquna dan ka gane masu gaskiya ne ko dan uwansu na jini dan gairin su mai jin yaren su
aqidar ta sha bamban
sun kare da shi
Allahu akbar
wannan shine misali na gaskiya shi yasa cikin shekara 10 da aka koro su daga Makka Allah ya ba su nasara akan waɗanda suka kore su cikin shekara 10
Allahu akbar
capital ta kafirci ta kuma capital ta musulunci
la ilaha illallah
wannan kenan idan aka fifita ƙasa akan mi akan addini ɗan uwataka ta addini dan ba za a samu matsala sai a zo a ce a majority ta zabi namiji ya auri namiji mace ta auri mace wanda yana daga cikin ciwon da su turawa suka kirkira makansu a yanzu an fi su yawa kuma suka dawo suka shar'anta makansu namiji ya auri namiji mace ta auri mace nan da shekara 30 namiji na auren namiji a karamar Allah
akwai matsala
mace na auren mace
matsaloli
shi yasa wani baturi yayi littafi na nihayatul kharb alƙalun masu ramin turawa sun kama hanyar ruguza kansu da kansu za su kare daga ciki yake nuna cewa sun duƙufa sun gina ƙasashensu da arzikin waɗansu
na farko kenan
sun zo Afirka sun iske mu sun karkashe na kashewa sun ɗauke saura sun kai su ƙasashensu sun yi musu bauta kuke ƙasar Amerika yanzu fiye da kashi 10 cikin 100 na bakaken mutane duka bayi ne wanda anka kai aka haife su a can yanzu sun zai 'yan ƙasa wannan yake da kuwa cewa duniya ana bautar da mutane ba a kaza ba a kaza
kuma su ne uwayen bauta
sun kashe mutane da dama yana daga cikin hanyoyin da aka bi aka maida mu baya to kenan yanzu kuma haihuwar ta sake dawowa da dan Afirka shi ba ruwa dai da waɗancan alƙalumman da baturi shi alƙalumman addini yake hankalta ma
kwarai
to idan muka ce yanzu an yarda namiji ya auri namiji mace ta auri mace a majority ta zaɓi wannan saboda ƙasa ta ce sai kai yarda da wannan
kaga an fifita yani
yanki ƙasa tunda dokokinta ne
an
bar addini an kama hanyar ruguza al'umma abu na gaba sai almaslaha entire duk lokacin da wata jaha kanta ɗaya ta sani cikin ƙasa wata ƙabila maslahar ta ɗaya ta sani cikin ƙasa wani party maslahar shi ɗaya ya sani cikin ƙasa wasu ma'aikata na ƙasa kansu ɗaya sun ka sani da abin da ya shafe su wata fami kanta ɗaya ta sani cikin al'umma to tabbas wannan al'umma ta kama hanyar rugujewa domin ka fi son ka gina kanka ka ruguza kowa ka yadda a baka wani abu dan ka ruguza kowa shi yasa za ka ga wani da yawan ƙasashen musulmai yanzu matsalar da muke fama da ita kenan ka yadda a baka matsayi dan a hallaka mutane ka yadda a baka kuɗaɗe dan saboda a cuci al'ummarka ka yadda a gina jahanka sauran jihohin a ruguza su
alhali duk ƙasa guda ce
to idan aka ce wannan za a bi al'ummar rugujewa za ta yi
malam tun da yana mana ishara ya za mana khulasatul kalam a cikin
khulasatul kalam mufifita addinin mu da aqidar mu ta addinin musulunci akan kasa da yare da kabila da yanki da maslaha mu samu ci gaba ko kuma mu kiyin haka mu ruguza kanmu da kanmu
barakallahu fikum wa jazakumullahu khair shekhu malam abdul malik allah saka da khair bisakan wannan tattaunawa da muka samu insha Allah rabbul alamin gobe da sahe kare 10 zuwa kare 1 akwai daura da ake gabatarwa insha Allah a nan babban masallaci na Kanya insha Allah markazin da'awa kuma bayan haka nan akwai sauran ayyuka akwai wa'azi da za a gabatar da shi a masallaci na bakin tasha wanda insha Allah malam zai jagorance shi tsakanin magarba da lisha gobe laraba kenan ko insha Allah rabbul alamin sannan kuma sauran wadansu aikace insha Allah zan ba ku labari akwai na'am akwai wa'azi insha Allah akwai irin wannan tattaunawar a gidan radio Al-Huda insha Allah kare 9 zuwa ita ma kare 10 Allah tabaraka taala tinke mu malam sai ku ta mana addu'a bisa kan al'amuran na rayuwa gaba dai farko da karshe insha Allah
insha Allah Allahu salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati حسنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم أصلح ذات بيننا ألف بين قلوبنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شررنا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.